sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahar Aminu Fage muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya tamu yammacin ku na yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Kamu musanduma cikin shirin bari Zara ta fara mana da kanin labarai.
Kasashen Afirka na daukar matakai akan abin da kwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar. Har ila yau a yau Laraba karon farko aka kwashe ɗan wasu kasashe daga China yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar ya karu. Wakilan majalisar dattawan Amurka za su wani zubut a yau Laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba Donald Trump.
To muna tafe da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku shirinmu na ciwon ƴa mace, wanda masu iya magana kan ce na ƴa mace ne, wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Kasashen Afirka na daukar matakai akan abin da kwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar, yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke karuwa tsakanin kasashen Afirka da China. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne kasashen su shirya yin jinya da kuma kebe waɗanda suka kamu da cutar. A jiya Talata, kasar Habasha ta sanar da cewa ta kebe wasu ɗaliban Habasha su uku da kuma wani ɗalibin kasar China guda ɗaya da suka dawo daga wata jami'a da ke Wuhan a China. An tsayar da ɗaliban ne a lokacin wani binciken tantancewa a tashar jirgin saman kasar. A lokacin ne aka gano suna nuna alamun rashin lafiya ciki har da tari da mura. Dr. Munir Kassa, shugaban jami'an ma'aikatar lafiyar Habasha, ya ce kasar ta kuduri aniyar zama da shirin kota kwana. Tun daga farkon watan Janairu, gwamnatin kasar ta tuntubi hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin China akan halin da ake ciki. Har ila yau a yau Laraba a karon farko aka kwashe ɗan wasu kasashe daga China yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya karu zuwa mutane 132. Kuma kasashe da yawa na ɗaukan tsauraran matakai akan masu zuwa China. Wani jirgin sama da aka yi shatarsa ya kwashe ɗan ƙasar Japan su 206 daga Wuhan, wurin da cutar ta fi kamari, zuwa filin jirgin saman Haneda da ke Tokyo a yau Laraba. An kai wasu fasinjoji su hudu asibiti bayan da suka bayyana cewa ba sa jin daɗin jikinsu. Jami'an kiwon lafiya na cikin jirgin saman don tantance fasinjojin da kuma sa ido a kansu kafin tashin jirgin da kuma bayan saukarsa. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce wani jirgin sama da aka yi shatarsa ya kwashe wasu Amurkawa da ba a san yawansu ba daga Wuhan zuwa Anchorage a jihar Alaska, inda za a sake yi musu gwaje-gwaje. Kasashen Australia da New Zealand da Faransa da Rasha da sauransu su ma sun sanar da shirin kwashe 'yan kasashensu daga Wuhan a wannan mako. Wakilan majalisar dattawan Amurka za su wuni zubut a yau Laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba Donald Trump. Bayan da suka shafe kusan kwanaki 6 suna sauraron wasu 'yan majalisar wakilai da ke kokarin bayyana kurakuran shugaban, su kuma lauyoyinsa da ke kare shi suna cewa bai aikata wani laifi ba. 'Yan Republican da 'yan Democrat a majalisar dattawa za su gabatar da rubutattun tambayoyi ga wanda babban alkali John Roberts zai karanto. Za a iya tambaya ga 'yan majalisar wakilai da a matsayin masu gabatar da kara da kuma ga tawagar lauyoyin da ke kare Trump, kuma ba a sa ka'ida ba a lokacin amsa tambayoyin. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya faɗa wa 'yan uwansa 'yan Republican a jiya Talata cewa ba shi da goyen bayan da yake bukata a tsakanin ƴan Republican masu rinjaye da zai sa a dakatar da ƴan Democrat kiran ƙarin shaidu.
To Zara, kada da yake nisa za ki ci gaba da kawo na sauran labarai. Tun bayan sanarwar shirin gwamnatin jihar Lagos na haramta amfani da mashin ko keke napep wanda akan yi amfani da su don kasuwanci, hakan ya dau hankalin jama'a da dama. Ana dai iya cewa wani rin koma baya hakan zai iya haifarwa. Tambayar da na yi wa Honorable Abbas Tajuddin kenan, shugaban kwamitin kula da harkokin sufuri na doron ƙasa a Majalisar Wakilan Najeriya.
Gaskiya wani abu ne, babban matsala ne wanda ka duba gaba kura baya siyaki. Bincike da jami'an tsaro suka yi a baya, zan iya tuna akan wasu jihohi kamar jihar Kaduna, Kano da makamantansu, an nuna a baya lokacin da Boko Haram take iyakan zalmanta na harare a jihohi, an ce sun fi amfani da mashin a wancan lokaci don kai hari ga al'umma. Daga baya wasu jihohin suka bi su ma akan irin waɗannan tunani na cewa barayi su ma suna amfani da mashin wajen kai hari ga al'umma, suka tsaye da jama'a masu amfani da mashin wajen safara. To amma in aka duba ta wannan sashi kuma za a ga cewa kila akwai gaskiya akan maganan tsaro da ake tunanin cewa waɗannan abubuwan ake amfani da su, amma in aka duba ta sashen tattalin arziki na ƙasa, musamman abin da ya shafi ayyukan yi, mafi yawan waɗanda wannan abu ya shafa an ba a hankali ba, kul za ta iya jawo ba. Me yasa na ce haka? Saboda waɗannan mutane hanyar samun abincinsu kenan. Wasunsu ba karatu suka yi ba, ba su da wata sana'a. Wannan abun kawai su suka sa a gaba su ci da iyalinsu su tsare ma kansu lalura. To yau an zo an ce an raba su da wannan aiki ne kake tunanin za su yi gaba. Abinda aka gudana cewa yin amfani da waɗannan na'urori na iya kawo barazana ga tsaron ƙasa, shi ma kanshi hana sun sana'an da waɗannan abubuwan yana da nashi illa. Yana iya sa wasunsu su ma su shiga cikin wani hali.
Abin tambaya a nan shi ne, a menene mafita tunda waɗannan jihohi sun fara ɗaukan waɗannan matakai? Menene hanya wadda ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta bi domin kawo maslaha a cikin wannan matsalar?
To ni shawara na da zan bada shi ne, kamar yadda aka sani a ƙasashen da suka ci gaba suke yi, duk wanda zai yi wani abu na safara sai an mashi rijista, gwamnati ta san da zaman shi, an kuma sa mashi wasu na'urori da dokoki wanda zai riƙa bi, wanda gwamnati za ta iya kallon abin da yake, shi kuma zai iya samun natsuwa cewa gwamnati ta san da abin da yake. Ya kasance duk lokacin da yake kan aiki akwai wani abu wanda zai nuna cewa shi wannan an tantance shi, an san cewa shi an ba shi dama ya yi wannan aikin. To irin wannan tsari da ake kasan waje da za mu kamanta irinsa. To ina ganin barazana ko tsoro ko fargaba da ake na cewa masu amfani da waɗannan ƙarafuna na iya kawo barazanar zaman lafiya za a iya kau da shi. Ka duba maka abin nan, ba su ga yana da wahalar gaske.
A matsayin ku na masu yin doka, a kusan za a iya cewa yau hanyoyi a Najeriya sun shiga wani hali na ha'ula'i, wanda kuma ana ganin cewa gwamnatin tarayya ba ta yin abin da ya kamata. A hukumance ko kuma a majalisance akwai wani abu da kuke yi don ganin cewar an farfaɗo da hanyoyi a Najeriya su samu nagartar da ta dace da su?
To wannan in ka duba yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa majalisa kafin ta tafi hutu ta ba shugaban ƙasa dama ya karɓi bashi ƙasan waje. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za a karɓa shi ne don a yi amfani da wannan kuɗin don a inganta hanyoyinmu. Bayan haka kuma a yi amfani da kaso mai tsoka a cikin kuɗin don tabbatar da cewa ayyukan jirgin ƙasa da aka so mu yi 'yan shekarun baya an ci gaba.
Honorable Abbas Tajuddin kenan, dan Majalisar Wakilan Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mayakan ƙungiyar ISIS yawancin lokuta ba a yi musu yadda ya kamata, kuma tsarin shari'a a ƙasar Iraki bai kai ƙa'idojin tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa ba. Rahoton ya ce waɗanda ke da alhakin munanan ayyuka da aka aikata a faɗin Iraki dole ne a hukunta su. Rahoton ya kuma ce yana da muhimmanci a yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifukan shari'ar adalci. Dole ne a tabbatar da an yi adalci a cewar rahoton. Mai magana da yawun ofishin kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, Jeremy Lawrence, ya ce an fitar rahoton ne bayan sa ido a kan shari'ar wasu da ake kyautata zaton mayakan ISIS ne su 794 da aka yi wa shari'a a ƙarƙashin dokokin ta'addanci na Iraki.
Prosecutions under the anti-terrorism legal framework mainly focused on membership of a terrorist organization.
Ya ce shari'ar a ƙarƙashin tsarin dokar yaƙi da ta'addanci ta fi mai da hankali kan membobin ƙungiyar ta'addanci ba tare da bambanta waɗanda suka taka rawa a wani tashin hankali ba ko suka aikata manyan laifukan ƙasa da ƙasa ko kuma waɗanda suka shiga ISIS don su tsira da rayuwarsu.
To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda aka kaddamar da wata gidauniya don tallafawa mutanen karkara. Sule Mummuni Barma na dauke da karin bayani.
Kimanin biliyan ko miliyar 90 na sefa ne hukumar raya kasashe ta kasar Amurka USAID ta yi alkawalin kashewa a karkashin wannan tsari da aka yi wa suna Food for Peace, wanda zai shafi miliyoyin mutanen jihohin Maradi da Zandar a tsawon shekaru biyar. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar, Alhashi Idi Bara'u, ya yi ƙarin bayani.
A takamaimai shirin zai karkata ne akan a bunƙasa kiwon lafiya da kuma samar da cimaka sakamakon raunin da damuna ta samu. Akwai maganar bunƙasa lafiyar mata da ƙananan yara.
Gwamnonin jihohin da za su ci moriyar wannan shiri sun yaba da wannan yunkuri na USAID, domin a cewar gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru, tsarin zai samar da sauyin rayuwa a wajen talakawan karkarar da abin ya shafa.
Inda tsarin yake da mahimmanci, kun sani mai yawan proje in suka zo suna daukan garuruwa da yawa ko jihohi da yawa, sai zamanto ayyukan za a yi su ba su wadatar ba. To amma wannan tsarin an dibi wurarei inda ya kamata, kamar cikin jiha biyu, jihar Zandar da jihar Maradi, kuma a cikin jihohin ma an nemi gundumomi inda lalle jama'a suke da ramni, sai da aka je aka yi bincike aka gani menene matsalolin waɗannan wuraren wanda aka zaɓa wanda za a gudanar da ayyukan nan. Kenan za a girka shi ne bisa buƙatocin jama'a. Kenan dole a samu cigaba.
Ƙungiyoyin agajin da suka haɗa da Save the Children da CRS da CARE ne hukumar ta USAID ta baiwa amanar gudanar da waɗannan ayyuka da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida. Saboda haka ministan ayyukan cigaban karkara Abdu Amani ya yi wa waɗannan ƙungiyoyi hannunka mai sanda.
Ƙungiyoyin na ƙetare kamar international, wani ce na international da ƙungiyoyin ma na ƙasarmu kamar wanda suke haɗin gwiwa da su, kowa ya kamata ya yi aiki da gaskiya. Muna bi saboda ƙafa mu gani mi za su aikatawa waɗanda suka ba don duke tasu ka a ci amanarsu, kuma waɗanda aka kawo ma kuma su ma ka a ci amanarsu. Kuma mun ce dole ne a yi aiki da gaskiya saboda amana ce aka sa ga hannunsu.
Wannan wani ɓangare ne na ayyukan da hukumar USAID ke gudanarwa shekaru kusan 40 a fannonin da suka shafi talakawa kai tsaye a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida sarkin yaƙi Sule Mummuni Barma. Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon ƴamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƴamace a karan farko, za mu tattauna dalilin da yasa mata suke kishin juna ko da ba su taba haduwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajjabi Kisi Dangaji.
Sunana Mariya Kashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne, dun mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ta ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta ɗaga ta ne kawai. Ina ga shi ne da
dalili. Hajjiya Bilkis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita. To yana iya yiwuwa ta fi ki ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi. Wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne. A ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa. In aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin mai ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zaɓe. To wannan sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miji. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ƴa mace yana tasowa ne idan suka bar mutum ɗaya.
To yanzu ba haka ba ne ba. Za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa za ka zama na abu. To ba zan gaya miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka. To sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare. An ga cewa ke ba komai ba ne ƴaƴanki ba komai ba ne. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakaninmu mata ba kuma mata sun fi haka.
To ni ma zan fi yin wannan. Hajjiya Mariya.
Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin fa kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
In kin ga kamar ko ana ƴan matanci kina tare da ƙawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure. To daga ranar nan wannan ƙawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice, to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati. Hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu.
Wannan magana tabbas. Dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin ƙasar zanin ne kika ɗaura. Sai an kalli kunnuwanki menene kika sa. Sai ki ga wanda suke taron wanda harkarsu ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal ba ne wannan duka fashion ne. Kin gani? Wannan fa kishin kamar yadda Hajiya take ƴar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikinmu ne. Sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ƴar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne.
To Hajjiya Mariya,
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mutum
ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne.
Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba.
Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Kwalliyan nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa. Yawo to bari in ɗinka kaza bari in sa kaza su gani. Kin ga duk akwai wannan.
Amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai. Yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya.
Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar
mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kun ga maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu, ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai, a'a ko ce ta koma, ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da ɗan abubuwa na gina gidan, a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Bilkisu,
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza.
To me zaki daura akan abin da za ta ci?
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya, gasan ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga matan.
Ta yaya su matan za su taimakawa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar?
Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi a zuciyarwa a rinka haɗa kai a so juna. Amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai ɗau lokaci. Zai ɗau lokaci kafin a haka. Ko ina kika je
sannan
yana nan a cikin zuciyarmu.
To Hajiya Mariya, me zaki ɗora akan wannan bayani?
To shi ma abin da zan ɗora shi ne wayar da kai ya kamata a shiga yi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai. Daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna, yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai, kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya. Shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama, don sun san kanmu ba haɗe yake ba. Inda kan mace haɗe yake, mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko ina ma. Da mu ke mulkin fa ba mazan ba, saboda mu ne kan gaba. Ko me ake za ki ga mata ne kan gaba, amma saboda rashin haɗin kai sai ki ga kuma an zo an bar mu a baya, mun zama 'yan turinmu.
Wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata, kuma kada su yi kishin junansu, su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so, don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi. Da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu, to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba, har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajiya Bilkisu, me za ki ɗora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro. Sannan kai a matsayinki na uwa, ke kanki 'ya'yan naki ki kokari ki haɗa kansu, saboda akwai iyayen da su da kansu suke ɓata 'ya'yan nasu su rabu. To muddin daga gida baka haɗa kan 'ya'yan naka ba, haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu. Nasiha, nuna miki zumunci, tsoron Allah, ƙaunar kowa, da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna. Saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba, ka nuna ka fi son wannan. Ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari, ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin su, ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake, amma dai ku so juna.
To dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu, ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da ƴan uwanmu cewa batun fa sutura ba shine kawai ba? Yanzu duniya ta ci gaba, mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna riƙe da makamai masu mahimmanci.
To ya kamata dai mu sake shawara, mu sake tunani. Duniya ta ci gaba kam. Na taɓa wata baƙuwa duka da ko wando biyu ta zo da shi daga Germany da 'yan top ɗinta 'yan kaɗan, su ke nan Baturiya ce da kuɗinta. Amma inda nake zan wannan tashar ƙila da hinda cika akwati da sutura don in je in canzawa. Kin ga bambancin kenan.
To Hajiya Bilkisu, me za ki ɗora daga ƙarshe?
Kishin nan ba zai kai mutum da ko'ina ba. Soyayyar juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu. To mu nuna wa kanmu ƙaunar juna, mu cire kishi, mu sa Allah ne ɗaya.
To masu sauraro, iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon 'ya mace wannan mako. Sai ku tare shirin a makon gobe, wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku, musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa, ni Aisha Mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Ma'asalama.
Zara, kin ji fa maganar gasa fa, ni ka abin nan to sai dai mu ce Allah ya kyauta. To yanzu masu saurare, bar mu kawo muku kaɗan daga cikin rayu da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Isa da Nafa'atu Muhammad Hana, ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya. Suna cewa assalamu alaikum BOA Hausa, Allah ya sa dakatar da wasu sarakunan gargajiya biyu daga mukaminsu bisa laifin rashin biyayya ga gwamnatin jihar Zamfara ya yi. Muna fatar babu lauje cikin naɗi. Sako na gaba na Ahmad Abacha Macina ne daga jihar Yobe, ya ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna jinjina wa rundunar sojojin Najeriya akan matakan da suka ɗauka na buɗe hanyar Maiduguri zuwa Dambuwa a jihar Borno. Hakika mun ji daɗin wannan mataki saboda jama'ar Dambuwa da Maiduguri za su gudanar da harkokinsu na zirga-zirga ba tare da wata matsala ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana da wamman zaman lafiya a jiharmu ta Borno da ƙasarmu Najeriya baki ɗaya, amin. Sai kuma saƙon na Mairo Umar Makera da yake cewa a yau muna kira ga al'ummar ƙasarmu Najeriya musulmai da kiristoci. Ya kamata mu dukufa haikan wajen yi wa ƙasarmu addu'o'in samun zaman lafiya mai ɗorewa da kuma samun sauƙin waɗannan cututtuka na zamani da ke ci gaba da laƙume rayukan jama'a. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. Sai kuma saƙo na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce muryar Amurka, muna fatan mahukuntan jihar Katsina za su yi wa wannan matar da ta kashe mijinta hukunci daidai da laifin da ta aikata. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, ya ce salam BOA Hausa. Hakika matakin da wata kotu ta ɗauka a Abuja na yankewa Maryam Sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon kama ta da laifin kashe mijinta da gangan, wannan abu ne mai kyau garin yadda wasu mata suke amfani da duk shawarar da zuciyarsu ta ba su.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe da wasiku. Yanzu kuma bari Zara ta kawo mana labaran duniya a takaice.
A yau Laraba, jami'ai a Afghanistan sun faɗi cewa wani sumame da jami'an tsaro na musamman suka kai a arewa maso yammacin ƙasar ya yi sanadiyar 'yantar da jami'an tsaro 62 da aka tsare a wani gidan yarin 'yan Taliban. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar mayakan wani sabon hari daban a wani wuri ta ce ta kashe akalla dakarun tsaron Afghanistan 18. Ƙasashen Afirka na ɗaukar matakai akan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun ɓullar cutar coronavirus a nahiyar, yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke ƙaruwa tsakanin ƙasashen Afirka da China. Har ila yau a yau Laraba, a karon farko aka kwashe 'yan wasu ƙasashe daga China, yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon ɓarkewar cutar coronavirus ya ƙaru zuwa mutane 132, kuma ƙasashe da yawa na ɗaukar tsauraran matakai akan masu zuwa China. Wakilan Majalisar Dattawan Amurka za su wani zubbid a yau Laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba Donald Trump.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shirin wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, waɗanne matakai kuke ganin mahukunta ya kamata su ɗauka don daƙile cutar lasa da cuta 'yar China, corona? Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na yanzu Mr. Dan, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.